بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yabo muna godiya da imanin abin ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan yammaci na Asabar 22 ga watan Ramadana a shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shine 19 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Yau ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, za mu tashi sabuwar aya, wato aya da ita ce mafi tsawo a Al-Qur'ani baki ɗaya. Kamar yadda kuka ji, an yi minti uku da sakon wajen 20 da wani abu ana karanta ta ko da rabi, saboda tsawanta kamar da malamu suke cewa ita ce aya mafi tsawo a alqur'ani aya mafi gajarta kuma a qur'ani wace ce suna cewa thumma nazar da take cikin suratu al-muddathir thumma nazar harafi shida aya ce idan dai ba an kalli al-huruful muqatta'a الحروف المقطعة سوني حروفا نندا با وند يسمى أن نرسو بند الله سؤلين سؤالي فلاميم انك كالو أن انتن سوما نتوقع سوائيوي تكا ايشي وما سوحر في دائلين سقاف سنون أتي سوني ما في ججرتا أما دي جملة ودى تكا آية جملة ثم نظر إيشي ما في قلنشي كمارا جسكي فدي حكا دي دين إلو ونن أبن ذاك سامو أبون ألا رمومي سنة ونن زنشان abinda ake cewa harji ko na saboda yana taimaka musu wajen rike abubuwa suna cewa ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani su kuma sun kunshi dukkan harufan larabci ayoyi ne guda biyu su kadai ne aya ce daga farko har ƙarshe sun kunshi harufan larabci gaba daya wato harufan da ake cewa al-huruful hijaiyya abcd larabci alifun ba'un ta'un fa harufa nawa ne 28 to ne 28 din gaba ɗayan su akwai a aya ayoyi guda biyu duka zaka same su wannan ta kunshi wannan gaba ɗaya wannan ma haka da ayar suratu ali imran inda Allah muke cewa kuma anzala alaikum min ba'di dhammi amanatan nu'asan yawsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum wannan ayar har zuwa ƙarshen ta gaba ɗayan harufan larabci guda 28 akwai a cikin ayat ɗin guda ɗaya haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahma'u bain ita ma wannan duk harufan larabci akwai a ciki guda 28 babu harafin da babu wannan kuma duka ba wai wani abu bane da ke nuna sirrin wani abu inda kaga wannan da tafi su tsawo ita kuma akwai harufa guda biyu da babu ba ta da sa'u ba ta da zayu amma duk sauran harufan su kuma akwai wannan shi ma ba wani abu ne a ciki ne wani sirri ba haka Allah madaukaki kuma ba wani abu da zaka ce ko coincidence haka Allah ya so ya tsara abin sa yauwa to wannan aya ita ce aya mafi tsawo a Qur'ani kuma ta kunshi hukunce ba ta da wasu kalmomi masu wahalar asan su haka in nace zamu bi fassarar kowace kalma kare da mana lokaci dinda dai na san akwai wadanda wasu abubuwan bai kawo ba ko kuna so gwanda haka din ko to ba laifi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza tadayantum bidaini in kuka yi hulda ta bashi a tsakanin ku ta wani bashi tadayana daga dainu ne dainu shine bashi mudayana kuma shine abin da ke daga bangare daya zuwa wani bangaren ai hulda ta bashi tsakanin juna to idan kuka yi huldar bashi a tsakaninku ila ajalin musamma shi bashin ya zama zuwa wani ajali ambatacce faktubuhu to umarni ne cewa ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adli abin da shafi sabani da mas'aloli ba zan kawo ba kawai fassarar abin da mu saboda akwai duk hukunce-hukuncen mallaka ya kawo mana in mun sa mu iya gama su yau yace wal yaktub bainakum katibun bil adli wani marubuci ya rubuci yayi rubutu a tsakaninku da adalci ma'ana a samu marubuci ya rubuta wannan bashi a tsakaninku ya rubuta kuma bil adli da adalci wannan lamunta wal yaktub lamul amri ce lamul amri tana zuwa majrura li yunfiq zu sa'atin min sa'ati amma in ta zo bayan wawu da fa'u da thumma to ane mata sukuni sauran halayen kuma duk a halin kasra din ta take kamar yadda yake anan wal yaktub kunga ga wawu sai lamul din ta zo ba za a ce wa li yaktub ba saboda nauyi sai a ce wal yaktub shi yasa ake ma lamun din sukuni haka in ta zo bayan fa'u in ta zo bayan thumma Allah madauki yace wala ya'ba katibun an yaktuba, kada marubuci ya ki rubutun nan, kama allamahu Allah, kamar yadda Allah ya ilmantar da shi, ma'ana yadda Allah ya yi masa baiwa ya bashi ilimin rubutu ya iya rubutu, to kar a zo wurin sa a ce to ga bashi tsakanin mutane da Allah zo ka rubuta mana, yace ba zai rubuta ba, saboda shi ma Allah ne ya masa baiwa, kamar da ya kyautata masa shi ma ya kyautata wa mutane. Falyaktub, to ya rubuta. Walyumlil ladhi alayhi alhaqqu, shi wanda haƙƙin yake kansa yayi imla'i. Yumlil daga amlala, lafazin amlala da amla ma'anarsu ɗaya, amla imla'an, amlala yumlilu imlalan, duka kuma ma'anarsu ɗaya. Ko ka ce imlali ko imla'i, duk larabci ne daidai kuma ma'anarsu ɗaya. Ma'ana shi ne ka yi shifta, ka yi dictation, ka ce a rubuta kaza, ni wane na karɓi bashi daga wurin wane na kaza da kaza, zan bayar rana kaza. To wanda haƙƙin yake kansa shi ne zai imla'in, zai ce a rubuta a kansa. Wannan da mun dama shi ke tabbatar da abin da ake ce mai ikirari, za mu zo mu ji. Ba wanda yake bin bashi ne zai rubuta ya ce ni wane ina bin wane bashi ba, wannan da a wasu nanta. Amma shi wanda ake bi shi ne don ya hutar da kowa, sai ce ni wane na karɓi bashin kuɗi kaza da kaza da kaza, kuma zan biya da alƙawarin zan biya rana kaza. Walyattaqillaha rabbah, kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa. Wala yabkhas minhu shay'a, kada ya rage komai daga ciki, kada ya rage wani abu, domin ya rage kun ga ai maslahasa ce, shi yasa aka fara amfanin wala yabkhas minhu shay'a, domin ba a tsammanin zai ƙara wa kansa. Ko sai fa irin misali aka iya samun wani ya ɗauki nan ya ce zai kawo min basukanka nawa ne zan biya maka, sai rubuto takarda sai gashi ikirari tsakaninsa da wani, saboda ya san wani ne zai bada taimako a biya ya iya ƙarawa, to ta nan ne kawai za ka iya suranta mutum zai ƙari akan bashin da ake binsa. Amma in ba haka ba, a al'adance mutum baya ƙarawa kansa abin da ake binsa bashi. To wala yabkhas minhu shay'a, ko fa in kana alladhi alayhi alhaqqu, in shi wanda haƙƙin yake kansa, wato wanda ake bi bashi, wanda ya karɓi bashi, in ya zama safihan, garma-garma ne shi wawa, aw da'ifan, ko mai rauni, rauni fil badani aw fil aqli, fil badani ma'ana bi an yakuna saghiran, ya zama ƙaramin yaro ne bashi da ƙarfi za a iya zaluntarsa, ko kuma rauni a hankali saboda ƙanƙantar shekarun, ko kuma jununi a ce bashi da hankali. Aula yastati'u an yumilla huwa, ko kuma shi ɗin ba zai iya ba, ko saboda rashin ilimi, ko saboda hannunsa ba zai iya rubutu ba, in shi ba zai iya imla'in ba, ko kuma bai iya ma zancen yadda zai zuba zance ya ce to a ce kaza ni na ɗauki nauyin kaza ba, duk da ba shi ne mai rubutu ba, saboda rashin ittizani a hankalin. To in aka samu waɗannan, falyumlil waliyuhu, to waliyinsa, majibincinsa, uba, ƙani, wa, danginsa dai, a samu wani sai ya imla'i, shi kuma ya yi bil adli, da adalci. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, ku nemi shaida ta shaidu guda biyu, shine wastashhidu, ai utlubu shahidaini, ku nemi shaidu guda biyu, min rijalikum, daga mazajenku. Fa in lam yakuna rajulaini, in ba a samu, yakuna din nan ma'ana in lam yujad, in ba a samu rajulaini ba, mutum biyu ba, to fa rajulun wa imra'atani, a samu mutum ɗaya namiji da mata guda biyu, mimman tardauna, da mazan da matan su zama daga cikin waɗanda kuka yarda da su, mina shuhada'i, daga cikin shaidu, ma'ana sun kai matukar a amince musu su zama shaidu. Dan me aka nemi rajulun aka ce wa imra'atani an tadilla ihdahuma, dan gudun kada ɗayarsu ta manta, to in aka samu haka فتذكر إحداهما الأخرى سيدير تتنا ودير ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه su shaidu in an kira su su zo su yi shaida to kas su ki su ce ani bazan je kotu ba in an ce zo kai shaida to ka zo kai shaida wala tasamu kar ku gajiya ku kosa kar ku kosa an taktubuhu ku ce ku ba sai ku rubuta ko ba za ku rubuta ba yayi yawa kullun bashi ake yi to kuma kullun rubutu takaddun za su yi mana yawa kar ku ce ba za ku yi ba saghiran ko kadan ne bashi au kabiran ko babba ne mai yawa ila ajalihi zuwa ajalinsa ko wanne a rubuta shi zalikum wannan abin da aka ambata aqsatu indallahi shi yafi adalci a wurin Allah subhanahu wataala wa aqwamu lishahadati shi kuma yafi tsaida shaida mana shi yafi zama karfin da zai zama wato shaida tsayayya tun daga abu a rubuce in ku aka ce ba a rubutu ba aka samu sabani ranar karba yazo karba kace ani ban ma san ka ba to ya za a yi ina rubutu babu rubutu kaga adalci ba zai samu wuri ba dan haka shine abin da Allah miki dauke ke nufi annan cewa in kun yi wannan rubutun shi yafi adalci a tsakanin ku domin za a hutar da kowane bangare wa adna kuma shi yafi kusa Allah tartabu kada ku yi kokonto wannan riba ta shiga cikinsa riba ba ta bahaushe riba ta ribih cin riba a ciniki ba riba a larabci shi ne kokonto rashin natsuwa ittirabi na kalbi na zuciya shi ya fi kusa daga a ce kun shiga kuna samun kokonto tsakaninku da juna illa an takuna sai dai fa idan ya kasance ma'ana wannan mu'amalar da take tsakaninku ta zama tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum kasuwanci ne na gashi yanzu ka bayar ka karba ka ba wa wani kudi ya baka haja to in wannan ne falaysa alaikum junahun alla taktubuha ba ku da laifin in ba ku rubuta ba wannan sunansa mubaya'a kawai yawa amma sai aka ce wa ashhidu idza tabaya'tu to shi yasa malamai suka ce yin shaida a ciniki babu mustahabbi ne saboda kun ga sai da aka kawo wancan tijara hadira aka ce ba laifi in ba ku rubuta ba to amma shaida fa ko iya yin shaida a bisa umarni kamar da zai zo mana na istihbabi ku yi shaida ku kafa shaida a ciniki idza tabaya'tu in kun yi ciniki tsakaninku to me yasa malamai suka ce nan akwai istihbabi ko da ke zamu zo kansa saboda akwai abin da in aka ce komai kankantar abu sai an rubuta akwai haraji kuma akwai kuma abin a ce sai an samu shaidu ka aiki yaro ya je wani gida ya sayo gishiri ya sayo magi a ce sai an samu shaidu guda biyu kaga za a samu haka haraji da nauyi da kunci rayuwar za ta yi mana wahala yawa yaushe za a ce komai za ka saya sai an samu shaidu shi yasa suka ce wannan umarni ne amma na istihbabi yawa wala yudarru katibu wala shahid asalin wannan kalmar akwai tana koma zuwa ga asali guda biyu yudarra akwai kalmar bina'an lil fa'ili wala yudarir katibun wala shahid wannan bina'i ne lima lil fa'ili ba bina'i lima lam yusamma fa'iluhu ba in yudarir ne sai akai masa a idgamin ra ta farko ta shiga cikin ɗayar aka ce wala yudarra to in wannan ne zai zama katibun fa'ili ne ma'ana kada marubuci yayi cuta kada ya cutar ya rubuta abin da ba haka akai ba wala shahid kada shi ma mai shaida shi ma ya cuta in kuma ba daga yudarrir bane yudariru ba yudarar to shi kuma wannan bina'i ne li malam yusamma fa'iluhu bina'in lil maf'ul ne ma'ana kada a cutar da marubuci kada a cutar da mai shaida mun fahimci nan wannan malamai suka ce yana cikin balagar alqur'ani kalma daya an iya fassara ta da wannan da wancan wa in taf'alu in ko kuka yi kuka cutar da marubuci ko kuka cutar da mai shaida fa innahu fusuqun bikum to wannan fasikanci ne daga gare ku da kuka aikata wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukumullah, kuma Allah fa yana ilmantar da ku ne. Allah yana ilmantar da ku ne. Wasu malamai suna fassara wannan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, cewa ku ji tsoron Allah, Allah zai ba ku ilimi. Ai kuna ji ana fassara wannan? Wasu malamai sun ce wannan ba haka bane, tare da cewa in an samu tsoron Allah, Allah na bada ilimin, amma wannan siyakin ba haka yake nufi ba. Abinda Allah ke faɗi anan subhanahu wataala, wattaqullah, ku kiyaye Allah, ku ji tsoransa, ku bi waɗannan dokoki da aka shimfiɗa muku. Wa yu'allimukumullah, Allah fa yana ilmantar da ku ne waɗannan abubuwa ne, shine ma'anar wannan. Domin in wancan da wancan ake nufi, ku ji tsoron Allah ilmantar da ku, to zai zo a siga ta sharadi da mashrudi zai zama majzumi. Wattaqullaha yu'allimukumullah, Allah zai ilmantar da ku. Tare da cewa wasu sun istinbatin da wannan ma'anar, duk da lafazin ba haka ake nufi ba, amma dai sun dauka cewa sun fassara, kuma da gaske ne tsoron Allah yana sa mutum ya samu ƙarin ilimi. Allah ya ƙara mana ilimi, ya ƙara mana tsoron Allah. Sai ce wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne da kowane abu. To wannan shine a dunkule fassara. Malam Sa'id yake cewa hadhihi ayatud dayn, wannan ita ce ayar da ake cewa ayar bashi, Allah ya raba mu da bashi. Wa hiya atwalu ayati alquran, alqurani babu ayar da take ta tsawo. Wa qad ishtamalat ala ahkamin azimatin jalilatil manfa'ati wal miqdar, wannan aya ta kunshi hukunce-hukunce manya, masu girman amfani, masu girman wato alkadari, daraja da fadi. Gashi ya jero wajen 46 daga waɗannan hukunce-hukuncen. Shi malam Sa'idi, ahaduha, kun ga nan bai tsaya mana abinda na gaya mana jiya, dama na ce bai tsaya yayi wannan bayanin ma'anonin kalmomin ba, hukunce-hukuncen da za a samu na fa'ida daga ayan su ya mai da hankali akai. Ahaduha, hukunci na farko, annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat, cewa dukkan nau'o'in mu'amalolin bashi sun halatta. Ma'ana a hay amin haiful asl, a asali ba tare da kallon bashin da ya fita daga sharadi ba, a kawai inda sunansa bashi nau'i daban-daban, to ya halatta. Min salamin wa ghairihi, ko salami ne ko wani wanda ba salami ba. Menene salami? Kun san salami? Ana yi yanzu ba kwa karatun littafin fiqhu, yana nan a cikin littafin fiqhu, izi a risala duk akwai. Salami shine cinikin wani abu mausufi fi zimmati bi thamanin mu'ajjalin, mu'ajjalin bil ayn, wato cinikin wani abu da za a dora shi kan mutumin da za a ba kuɗin, mu'ajjal, za a ce masa sai lokaci kaza ya kawo kayan, amma tun yanzu za a bashi kuɗi. A da akan samu mai gona ko mai lambu, yana da gonar dabino ko gonar inabi, akwai aikin noma, yana masa nauyi, yana buƙatar kuɗi, sai su yi ciniki da wani ya ce to wannan dabinon ina son dabino buhu kaza ko tanka kaza a kan naira kaza, za a kawo min shi a wata kaza. Sai a kintaci watan da dabinon ke nuna, sai a ce bayan an gama yankewa an yi komai, to za ka kawo min buhu kaza a naira kaza. Sai ɗauki naira kaza ɗin take yanzu sai ya bashi. Shi ne mu'ajjal da aka gaggauta. Mu'ajjal da ainun fa, ba mu'ajjal da hamza ba. In ka ce mu'ajjal zuwa ajali, shi kawo kayan shi ne mu'ajjal, wanda aka jinkirta zuwa lokacin yanka. Amma sharadi sai an faɗi lokaci ayyananne. An ce misali, in a watan, a tsakiyar watan June, misali watan 6 kenan ko, in a wannan tsakiyar lokacin ake yankan dabino, sai in ce to ina son buhu kaza na dabino a naira kaza, za a kawo min shi a ƙarshen watan 6. Kaga an tabbata lokacin an yi yanka, kai kuma ga kuɗinka yanzu, tun yanzu ka bayar, ka ba da 100,000 ta wannan abu misali. To wannan shi ake ce masalami, ka siffanta wani abu da kake so, ka ce a sayo maka shi, ka ba da kuɗin yanzu take, amma kuma za a kawo maka lokaci kaza,
ka siffanta abin mai kama kaza kilo kaza nauyi kaza rana kaza nake so a kawo mun fahimci wannan wannan shi ake ce masalimi kun ga wannan a daf'u saman ne wa ta'jili qabdil muthman in kun gane a mika kudi a jinkirta kuma karbar shi abin kudin ai kun fahimce shi to yanzu ku rike wannan shi ake ce masalimi salami nan tambaye ka me salam wannan shine
babban
baji da sautu kaman sautu ne amma ya dan bambanta ta wani wuri yau saboda a ka'idar lokaci da sauransu yau sautu wani lokaci zaka ji Allah in ka je gari ka zaka taho mun da kaza ko wannan aiki ne kamar da zaka aiki danka daga gida ya je shago ya soma abu kaza wannan da bambanci me yasa suke da bambanci dan nan da zaka aika ya soma magi in kudin suka fadi a hanya menene akan wa yake akan ka danka ne kai ka aike shi amma shi wannan in ya karba daga lokacin da ya karbi kudin kudin sun hau kansa kawai ana jiran ya kawo dabino ne in lokaci yayi kaga wannan shi ne bambanci da salam da kuma sautu sautu daban salami daban na'am yawa kamar misali mai sayo mota yanzu irin abin da ake kenan ayuwa ya cewa ina son mota iri kaza model 2000 kaza ko kaza da kaza duka faɗa da sunan ya karbi kudin anan ya cire su cas ya kama hanya tafi akan mota zai kawo to wannan a tsarin salami yake ku yi rana cewa rana kaza kwana nawa zai ishe ka a bincika a samu kaza duka to zai iya zama a babin salami wannan mun fahimci abin yawa to mu je dai kar mu ci lokaci sai ce din nau'o'in cinikayya irin na bashi sun halatta ko salami ne ko ba salami ba yace li anna Allah akhbara an al mudayanati allati alaiha al mu'minuna domin kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari akan mu'amaloli ne na bashi tsakanin mu'mine wanda irin labarin ya bayar اخبار مقرر لها لا باري إلي نمي تبتت دعبو با لا باري نمي ميتي وا إن كن يأبو تكانونك وانا أبو ندا ما بم يدد شيبا تو كذا ألا منو كيابا من لا باري تي وا إن كي مؤاملة تباشي أتكانونك تو دا مؤاملة رباشي با تحلت تبدا بذا أكاوش دوانا سيقربا كما أنت يا أيها الذين آمنوا tunda an ce ya alladhina amanu ashe mu'mini ake fada ya ku wadanda suka yi imani in kuka yi hulɗa ta mu'amalar bashi a tsakaninku to ku rubuta ashe kenan bashi ya halatta da bashi bai halatta ba idan an shiga kunci bashi ya halatta amma ga ka'idojin da aka rubuta aka ba mu kai akan mu faktubuhu shine ku rubuta to sai yake cewa zakiran ahkamaha kuma yana ambatan hukunce hukuncensa da hace bai halatta ba ai kaga duk da ba za a ga mana hukuncin ku rubuta ba dan me za a rubuta haram ai ba bukata a rubuta yawa ashe kenan bashi ya halatta wa zalika yadullu ala aljawaz yace wannan ya nuna halaccin sa athani wa thalith hukunci na biyu da na uku ya hada mana guda biyu guda annahu la budda lis-salami min ajali shi salami dole sai an fada masa ajali sai an fada ajali karkace duk lokacin da ka samu dama ka kawo wannan bai halatta ba ka bashi kudin domin kudin ya hau kansa ne ba aike bane kawai yawa ko wancan zancen motar da muke in sigar aike ce to hukuncin ta daban kudin bai hau kan mutum ba kuma aike ne da Allah zai ka dubo mun mota mai kyau ka siyo mun kamar da zaka aiki mutum anan amma in ya dau kudin shi kuma ya halatta wani amfani da shi kun gane bambancin salami da wannan a salami yana karbar kudin zai iya wani abu yanzu ma zai iya wani kasuwancin da shi sai ya biya wani bashi da ake binsa ya biya kudin nomansa kawai kama hanya tafi saboda ya san kawai mota aka ce ya kawo kuma duk inda zai nemi kudin ta zai kawo amma in aike ne kawai baya da wani kasuwanci kai amfani da khibrarsa ne cewa direba ne shi kwararre ne a sanin mota ka bashi kudi ya sayo ma mota wannan aike ne ko kudi ya samu matsala naka ne ya samu matsala ba nasa ba kun fahimci wannan abu saboda ba shi da damar yayi amfani da kudin a wani abu in kun gane wannan bambancin babba ne yau kar a ruda abubuwa to sai ke cewa annahu la budda lis-salami min ajalin, shi in salami ne to sai an samu ajali, sai an buga masa lokaci. Wa annahu, to ga na ukun nan, wannan samun lokaci shine hukunci na biyu, tilas a samu lokaci. Wa annahu la budda an yakuna muayyanan, lalle ya zama ayyananne ne, ma'ana an san abun, an ayyana lokaci, ma'aluman shi kansa abun na farko, abinda za a saya din an san shi, an ayyana shi, kuma lokacin shi ma ya zama ayyanin ne, kada ya zama kawai majhul, kada ya zama majhul, lokaci majhuli ba a yi, sai fala yasihu halan, bai halatta ba a yi shi take yanzu. Me ma'anar take yanzu? In na baka yanzu ka bani yanzu sunansa ciniki ba sunansa salami ba, ko sai da sayarwa ne kawai. Yau don haka salami ba a kiransa salami in yanzu za a yi yanzu, yanzu hannu da hannu. Haka nan kuma wala ila ajalin majhul, kada ya zama zuwa wani lokaci da ba a sani ba, dole a faɗi lokaci. Shi yasa ai malaman in sun bada wannan misalin, galibi sun fi bada misali da harkar noma. Harkar noma ita ce na fara baku misali, yawa ba harkar saƙo da sallahu da sautu ba, harkar noma ce da abun bai gama nuna ba, ina son kuɗi yanzu, kuma in ya nuna na ɗauki nauyi, wanda ya ban kuɗin nan yanzu ya ambata min lokaci, zan kawo masa miƙdarin abin da muka yi, kamar da na ambata dai misalin can, zan kawo buhu kaza na dabino ko na inabi lokaci kaza. In ma'ana sai ai akintaci lokacin da an san wannan abun ya gama nuna, an gama yanke shi an kawo gida, to buhunsa kawai nake so a kawo min, ni kuma zan riga na bada kuɗi. Kun gane wannan? Ana ban kuɗin yanzu, zan iya zuwa in harkoki na da su, in biya kuɗin noma, in yi harko, in na kashe ma yau ba ko kobo gaba ɗaya ba ni laifi. Shi mai kuɗi me yake jira? Kayansa. Kuma ba zai bincike ni da su ba sai lokacin nan yayi. To bai halatta a yi yanzu yanzu ba, bai halatta kuma a yi lokacin da ba a san shi ba. Mun fahimci wannan? To sai ya ce har yanzu ina ne, wa annahu la budda an yakuna muayyanan fala yasihu halan wala ila ajalin majhul, hukunci na uku kenan. Ar-rabi'u, hukunci na hudu, al-amru bi kitabati jami'i uqudil mudayanati, umarni. Mun fahimci hukuncin Allah madaukaki ya bada umarni cewa a rubuta dukkan uqud, uqud jami'in aqd, aqd shine contract, agreement, yarjejeniya. Ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, uqud shine ma'ana yarjejeniya, dukkan yarjejeniya ta mudayana ta bashi, to a rubuta ta. Wannan umarnin malai sai imma wujuban wa imma istihbaban, ko dai ya zama umarni ne na wajibi ko kuma ya zama na istihbabi, idan mun saboda abu wasu dalilai da zasu hana haka din kasancewa an samu wasu waqa'i din an yi irin wannan abun amma ba a rubuta ba, dai nuna cewa kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya nuna kenan ya halatta ashe irin wannan abun in an yi ba a rubuta din ba, ashe umarnin ba na wajibci bane, zai iya daukar wajibci a wani wuri, zai iya daukar kuma mustahabbanci a wani wuri. Sai ce li shiddatil hajati ila kitabatiha, saboda tsananin buƙatar rubutu din, li annaha bidunil kitabati, domin idan babu rubutu yadkhuluha min alghalat wal nisyan wal munaza'ati wal mushajarati sharrun azim, sharri mai girma zai shiga cikin wannan harkar na aqdin da aka kulla yarjejeniyar, idan har babu wato rubutu, sharri irin na kuskure, mantuwa da kuma jayayya, la'alla ma hadda fada, harkar dukiya ce, za a iya yin fada a kanta. Al-khamisu, amrul katibi an yaktuba, umarnin an umarci shi kansa mai rubutun ya rubuta, lalle ya rubuta. As-sadisu, an yakuna adlan fi nafsihi, shi mai rubutun ya zama adali a kashin kansa, li ajli i'tibari kitabatihi, don mai domin wannan adalcin ne zai sa rubutunsa ya zama abin lura, kuma iya considering ɗinsa ai hukunci da shi a kotu in abu ya taso, domin in ba adali ba ne ya zo da rubutu dama za a ce ba za a karɓa ba, ko? Li anna al-fasiqa, domin shi fasiki la yu'tabaru qawluhu wala kitabatuhu, in mutum fasiki ne kun san dama fasiki ba a karɓa shaidarsa ai, to shi zai rubuta mana abu kuma mu ɗora hukunci a kai, ba za a karɓa ba saboda fasiki ne. As-sabi'u, hukunci na bakwai, annahu yajibu alaihi al-adlu bainahuma, wajibi ne akan marubucin ya adalci tsakaninsu. Fala yumi, fala yamilu li ahadihima kada ya karkata zuwa ga ɗayan su li qarabatin ko saboda dangantaka ta jini kaninsa ne ko uwansa ne dan wajen rubutun sai ya rubuta abin da zai taimaka wa dan uwansa aw sadaqatin ko saboda abokinsa ne aw ghairi dalika ko kuma dai wani sababi daban shugabansa ne a wurin aiki makocinsa ne wancan kuma ba dan kasar su bane ma wannan dan kasar su ne duk dai wani itibari irin wannan kada a lura da shi ai rashin adalci الثامن أبنا تقص أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق يزم شي ولا مربوط ياسن يد أكي ربوط دكومنت الوثائق جمع وثيقة وثيقة دفاء يتجي مكا فصر رزوح وصر مكي شوى وثيقة مكو أبنا مكي نبي دعيتا شيني ربوط takadda zuwa wani ka bashi labarin wani abu to asalin lafazin larabci ne amma ma'anar wasiqa ana nufin wani abu da za a amince da shi rubutu da za a amince da shi shine turawa suke ce ma document shi asalin da ma aka abinda ake ce ma wasaiq sune ma'ana documents da za a yadda da su a rubuta a sa mu hannu ko a kotu ko a ina ne ko takardunka na makaranta sunan su wasaiq yawa to ya zama shi mai rubutun yana da ilimi na rubutun irin waɗannan kasan shi wannan abubuwan akwai wasu wani lokaci da zaka sami wanda bai iya ba sai ya rubuta abu ya kwambala wani abu daban haka akwai buƙatar koyon rubutu wannan ya nuna mana wajibcin karatu kenan haka ne ko ba haka ba shi sama da suka ce wajibi ne a cikin al'umma a samu masu rubutu da karatu ko ya zama fardhu kifaya yadda in an samu wasu sun iya to ba wajibi akan wasu ba ko kuma in an lura da wani muhimmancin nasa daban a wani bangaren a ce fardhu ainun ne akan kowa da kowa idan yana da alaka da koyon addini to zai zama fardhu ainun akan kowa domin ka san alwala da tsarki in dai ba zuwa zaka ka zauna kullum ana gaya ma da ka kana rikewa ba to lalle ka sani da kanka yadda zaka karanta mun san wannan haka wannan ya kore mana ashe a zo ashe zuwa makaranta a koyi rubutu haramun ne babu wannan dalili yawa lalle a samu mutane a yi karatu a makarantu a karanta abin da zai amfani al'umma wannan kenan yace wa ma yalzamu fiha kuma ya san abin da ya lazimci kulla wahidin minhuma ya lazimci kowa daga ciki in aka tashi irin wannan rubutun wani saboda rashin iya karatunsa sai a cuce shi ko kuma in akwai bambancin yare ana rubutu da wani yaren daban ko ana rubutawa da turanci la'alla masu abin gaba ɗaya ba su iya turancin ba ko kuma su waɗanda ma abin ya shafa ba su iya karatun ba su kansu in komai mai rubutun ya rubuta duk sai kawai su yadda saboda ba za su iya gane gaskiya aka rubuta ko ƙarya ba to kaga ashe shi yasa wajibi a daura dokar akan shi mai rubutu wannan tana tuna mana wata kissa da muka ji labarin ta muna ƙanana a wani gari shi ma ba sai na faɗi garin ba aka yi wani mutumi kun san irin lokacin da ake abinda wasu yarabawa mata suna shiga gidaje suna kawo atamfa ana cewa a daddoka ko yawwa asali a daddauka ne to tunda ba za su iya faɗin a daddauka ba ake cewa a daddoka to sai su ba wa mata atamfa sai a rubuta sai wata yayi sai a zo a biya to sai aka samu wani mutumi irin makiran ƙauye din nan masu iya cuta sai karɓa a tamfa sai aka ce to ya rubuta ita ba ta iya rubutu ba ita a daddoka kowa sai a bashi takardar ko littafin ya rubuta sunansa da kansa ya rubuta kuɗin shi da ya tashi rubutawa da yake ya iya rubutu kuma yana son cuta sai ya rubuta sunan nasa ya ce wane ya biya ma'ana wannan wane ya biya din gaba ɗaya wai sunansa kenan da aka tashi aka zo karɓar kuɗi baiwar Allah ta zo wata ya cika sai ce aiki ya biya sai rikici sai aka je sai gun alkali a ce ina littafi a buɗa sai gashi an rubuta wane ya biya sai ce to ashe ki shikenan ke ya rubuta ya biya ta ce wallahi bai biya ba sai to ai gashi an rubuce to kaga wannan me ya jawo shi bambancin yaran da rashin iya karatun yau to dole ne a shekenan irin wannan a ɗora wajibi akan mai rubutu ya adalci haka nan wato ko kai ne mai abin kai ma zaka rubuta da kanka kai adalci. To idan aka samu halin da kamar yadda muke ciki yanzu mafi yawa mutane duk an iya rubutu, ai ba sai an je an dauko wani mai rubutu ba, kowa zai iya rubutawa da kansa. To irin wannan a zamanin yanzu da yake za a iya rubutu, mutane da yawa sun iya, kai da ka karbi bashi kai zaka dau takarda ka rubuta ni wani dan wani a yau rana kaza da kaza, ko kuma ka jinkirta tarihi duka ka ce na karbi kudi naira kaza 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 daga wurin wani a matsayin bashi akan cewa zan biya shi rana kaza a wata kaza. An rubuta wannan takarda kuma na karbi kudin yau rana kaza, sai ka sa hannu a samu shaidu su sa hannu. Sai shi wanda ake bi wanda ke ibada bashin in aka yi copy sai karbi original sai je aje, ko kuma shi kai wannan ya aje original tunda rubutun sa ne domin kansa hujja take, shi kuma wanda ya aje copy gashi wani kana bi na bashi eh to gashi. In ana wannan me yasa ba za a samu adalci ba? Amma abubuwan da muke yi ne haka da ka wannan ya karba ne karba ba rubutu ba komai, sai a zo a yi mantuwa a yi cuta wa a yi mantuwa ko da gangan kai ko kuma da mantuwa ana samun waɗannan abubuwan, sai a cuci mutum ba a sani ba, wani kuma da niyya sai a cuce shi. Shi yasa kullum in Allah ya ce a yi abu kaza to wallahi zaman lafiyarmu da alherinmu shi ne mai wannan abu. A daure a riƙa yi, Allah ya kyauta. Ina ne sai shi athamin an yakuna alkatibu arifan bi kitabati alwafa'i wa ma yalzamu fiha kulla awahidin minhuma wa ma yahsulu bihi tawaffuq, da kuma abinda amincewa za ta tabbata da shi, abinda za a samu amincewa at tawaffuq shine amincewa ayi abinda kowa zai amince, li'annahu la sabila ila al'adli illa bidhalika, ba hanya da zamu yi adalci in ba ta haka ba. Domin idan wannan ya zo ya ce ya kawo kararwa ne ya karbi kudin sa bashi bai dawo masa da shi ba, wannan aka kira shi aka ce kai wane ya ce kana yana bin ka bashi, yace a ni ban san wannan ba, to za a yi magana ta zama biyu ga mai da'awa shi kuma wannan yayi inkari, ta za a yi wannan adalcin? Duk adalcin alkali babban abin da zai fi da shi a ce akwai rubutu, ana samun rubutu alkali zai baccin sa ya huta ba ruwansa da ya zan yi da wannan case din, amma an cakuɗa masa abubuwan ba shaida ba komai ba abin da zai nuna, to dole sai ya bi hanyoyi kuma ai tayi sai a zo rantsuwa. Allah madauki kyauta. To sai ke cewa an yi ina ne li'annahu la sabila ila al-adli illa bidhalika wa hadha ma'khudun, wannan hukuncin cewa ya zama ya sani din to an sa dinko ya kuma yi adalci, mun dauko shi ne yace daga fadin Allah madauki wal yaktub bainakum katibun bil adli, marubuci ya yi rubutu a tsakaninku a haƙƙin nan da ya shiga tsakaninku, to marubucin ya yi rubutu amma rubutunsa ya zama bil adli da adalci. Hukunci na tara shine at-tasi'u annahu idza wujidat wasiqatun bi khattil ma'ruf bil adalati al madhkurati yu'malu biha, idan aka sami rubutun takadda ma'ana aka samu wasiqa takadda amintacciya document bi khatti da hannu da rubutun hannun al ma'ruf bil adli mutumin da aka san shi da adalci al madhkura irin wannan adala din da aka ambata mana to yi umalu biha ana aiki da ita, ma'ana mutum ya mutu a cikin kayansa sai aka takaddar wani amintaccen mutumi ya rubuta cewa wannan mutumin akwai bashi a kansa, mun gane wannan to za a yi aiki da wannan, ƴaƴansa ba za su ce a mu ba mu yadda da wannan takarda ba tunda an san mutumin adali ne, aka je gun alƙali sai wannan wani tunda rubutun wani ne adali ne sananne wannan abu haƙi ne don haka akwai bashi akan babanku sai ku je ku biya, in kuma nasa ne za a karbo a wani shi ba alƙali dai zai karbo wannan shaida ai amfani da ita a karbo haƙi. To shi ma sai yake cewa walau kana huwa washuhudu qad matu, gashi nan ma yace koda shi mutumin mai rubutun da masu shaidar matu sun mutu, in aka samu rubutun za a iya aiki da shi saboda shi din a rayuwarsa an san shi da adalci, wannan kuga duk an fahimce shi ne daga maganar umarnin adalcin nan, domin adalcin dama ai shi ne zai taimaka mana a samu kowa ya samu haƙƙinsa. To sai ce al'ashiru hukunci na goma qauluhu fadin Allah madauki da ce wala ya'ba katibun an yaktuba, kada mai rubutu ya ki yadda ya rubuta ai la yamtani'u, kada ya ce ni ban yadda ba zan yi rubutu ba, gashi duk garin ba wanda ya iya rubutu sai shi a kira shi a ce eh dan akwai haka dan akwai irin wannan yanayin ba mai rubutu haka kowa yake sai a ji kawai ayi sauraro ba kowa da zai rubuta maka kobo ba za a rubuta sai mutum daya don aka je gidansa kaje yace zai tuwa tuwa yace shi ma ba zai ba mun fahimci wannan ko yace sai an bashi wani abu ko makamancin wannan umarni ne yace makon al'umma ya karba yayi kada yaki ai la yamtani'u man manna Allahu alaihi bi ta'limihi alkitabata mutumin da Allah ya masa baiwa da koya masa rubutu shi wa ya koya masa Allah ne cikin baiwar sa da rahamar sa ya koya masa to kada yaki an yaktuba bainal mutadayinaini kada yaki yayi rubutu a tsakanin waɗannan mutum biyu masu wato mu'amalar bashi fa kama ahsana Allahu ilayhi shi fa kamar yadda Allah ya kyautata masa bi ta'limihi na ilmantar da shi falyuhsin ila ibadillahi almuhtajin to shi ma ya kyautata wa bayin Allah mabukata ila kitabati wanda suke bukatar rubutun sa wala yamtani min alkitabati lahu kada yaki yi musu rubutu alhadi ashar abu na 11 amrul katibi an umarci shi marubucin Allah ya kutuba illa ma amlahu man alaihi alhaqu kada ya rubuta komai sai abin da shi wanda haƙin yake kansa ya masa imla'i shi wanda haƙin yake kansa ai mun faɗa ma'ana wa kenan wanda ya karbi bashi ba mai bashi ba yawa akwai almadin akwai adda'in wanda ya karbi bashi shine wanda ake nufi allazi alaihi alhaqu to shi shine zai imla'i yace kai marubuci rubuta ni wani dan wani na karbi kaza da kaza kuma shi kada mai rubutun ya din an so ni din nan ya sa sunan sa a ni din shi wancan zai sa sunan mai wanda hakiki kansa in yi haka ai sai abin kuma ya juyo kansa yawa sai ya rubuta cewa ni wani dan wani ma'ana sunan mutumin da yake imla'i wanda haƙi yake kansa na karbi kaza na karbi kaza sai ci gaba fa idza kataba iqrarahu na zalla ki ko ba ka bani e amrul katibi an la yaktuba illa ma amlahu man alayhi alhaqu yawa athani ashar hukunci na 12 anna alladhi yumli min almuta'aqidaini man alayhi ad-dainu wanda zai imla'in shine dai wannan wanda haƙi ke kansa kada wanda yake bin bashi ya zama shine zai imla'i wanda yake bin bashi ba shi da ta cewa shi dai ya jira a kawo masa kuɗin sa kada ya zo ya ce shine zai faɗi nawa yake bi kada ka rubuta ba a ɗaukar takarda a rubutu cewa ni wane ina bin wane bashi wannan ba amfani da ita sai dai takardar da ni wane ina ana bi na bashi waccan sai an kawo mata shaidu in mutum ya ce ni ina bin wani bashi la'alla dan record ne ya aje cewa daga cikin masu bi na bashi kaza daga cikin waɗanda ni nake bi bashi akwai kaza to in ya rubuta wanda suke bi na bashi wannan ba rikici za a karba amma in ya rubuta wanda ni nake bi bashi to wannan in ba shaida ba za a karbi wannan ba shi wancan ikrarin za a yi amfani da shi ko ba shaidu mun gane wannan saboda shi ya dora wa kansa amma cewa wani ni ina bin wani bashi don aka tsinci wannan a cikin kayansa bayan ya mutu idan ba shaidu aka samu ba ba abu da zai tabbatar da shi mun fahimci wannan abu ko idan mutum musamman dai idan mutumin ya ce shi bai san zancen ba amma da in aka zo aka ga takarda wani an samu kayan a takarda a cikin kayansa ya ce yana bin ka bashi sai ce yi kwarai da gaske gaskiya to shikenan abu ya tabbata amma in yace ban san zance ba to ba yadda ƴaƴa za su yi amfani da wannan a kowace kotu ta duniya sai idan an kawo shaidu cewa wannan rubutun lalle an taɓa yin sa ma tukuna ko kuma ga shaidun da suna nan aka yi shi yasa mu ɗauki ƙa'ida mu riƙa yin waɗannan abubuwa da tsari in kai abinka da tsari shikenan duk lokacin da aka yi koda wannan ɗin aka samu da kofi a gun wannan da kofi a gun wannan na takarda shikenan an huta ba rikici amma yin abu ba rubutun nan shike jawo matsala malam me kike so ka ce na'am 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 shine yana nan zai zo mana yawa karka bin ce ba kai azabbi bai haƙuri idan aka ne ana neman shaidu biyu maza ko namiji ɗaya mata biyu ko kuma daya tare da rantsuwar mai kara shine amsar ka to za ta zo insha Allah menene ina ne muke na sha nawa sha biyu har yanzu muke to ga lokaci الثاني أمين قمع شيء ما نشابه الثالث عشر نشاؤكم أمره أن يبين جميع الحق أم أمر سمربوشي يبين دكا حق الذي علي عيشي من إملائي متمن ده حق يكي كنسا يبين دكا حق يكي كنسا ولا يبخص منه شيئا كده يقول يوني أبو إن أنا بنسى نرى دبو للي كده يسي تسعين ترى ya bayyana hakikani nawa ake bin sa kada ya rage komai arabi ashar haka ne na 14 anna iqrar al insani ala nafsihi maqbul iqrari me muke ce masa da Hausa ba furishi bane ai mun rubutu ne ba furishi furishi da baki ake lafuzin fiqhu ne ya kamata kowa ya iya haka ake faɗa da Hausa ko iqrari wani yayi iqrari to daga larabcin aka dauka mutum ya yadda da abu akan sa ya confessing cewa akwai haƙƙin kaza akan sa shine ma'anar iqrari to wani lokacin ina tambayar wannan ba wai ban san shi ba ina so ku san shi ko inda wata ma'anar daban ko wata kalmar ta Hausa da tafi fito da abun fili saboda na san da yawa abubuwan nan muna dauko su ne ko daga larabci ko daga turanci to ina so mu koyi Hausar original Hausar mu iya ta yau shi yasa nakan dan nana ta akan waɗannan abubuwan da yawa daga cikin yanzu wallahi Hausa ta kubce wa mutane da yawa yau muna ta maganganu ne kawai shi yasa ku duba yanzu har maganar rubutun nan da ake cewa akoyi rubutu akoyi rubutu na sha wannan tambihin yan kwanakin nan tunda aka yi wayoyin nan ana text mutane yadda rubutun su ya bashi ya lalace Allah ne kawai ya sani da abin da ake rubuta a Facebook da WhatsApp mutane ba su iya spelling kalmomi ba yanzu wanda suka yi secondary har yan jami'a akwai kalmomi da yawa ba a iya spelling din su ba naga wani professor wata rana a wata jarida yana kira a ɗaliban jami'an sa ya hana su abbreviation saboda abbreviation irin wannan da ake a text din nan yana hana mutum iya spelling da kalmomi kullun rayuwarka spelling ai abin nan abbreviation a rage kalma an gutsutsure duk an cinye kalmomin shekaran jiya wani abu irin wannan ya faru wani ya yi komin a Facebook irin request na friendship din nan na yi confirming da ya tashi zai irin zai ce salam din nan nta haka ake yi sai a SLM haka kawai salam kenan wai sallama ce to shi da ya tashi ma sai SLAM salam kenan kusan mai ma'ana slap buga abu fa da karfi shi ne slap islamin kofa bum a buga ta da karfi haka wannan ba sallama ba ce duk da ne na fahimci me yake nufi to amma waɗannan abubuwan ya kamata inda damar da zaka yi rubutu ba ta irin abbreviation din nan ba dan na san duk lokaci ne yasa ake wani kuma bai iya rubutu da waya ba to ka koyi yadda kalmomi suke idan ba haka ba mutum zai tashi yana tsammanin ya iya rubutu sai ya zo rubutawa mutane abu sai ka ganshi bai iya spelling ba mun fahimci abu yau da Allah ayi karatu a miƙe sosai yau sai ke cewa li anna Allah amara man alayhi alhaq domin ko Allah ya umarci wanda haƙi ke kansa an yumilla alal katibi yayi imla'i yayi shifta ga shi mutumin da yake rubutu fa idza kataba iqrarahu bidhalik in ya rubuta abin da ya yadda da kansa a kansa ya dora ma kansa shi iqrarin sabata mujabuhu wa madmunuhu to mujabin wannan abun ba mujib ba mujab abinda wannan abun yake wajabtawa ya hau kansa madmunuhu shi ma abinda ya kunsa content din ya hau kansa in dai har mutum ya tabbata shi ya rubuta abu da kansa ya faɗi cewa ana bin sa kaza to ba mai cewa ba haka ake nufi ba tunda da kansa ya rubuta mun gane wannan gun larabcin mujab masu littafi yace wa huwa ma aqarra bihi ala nafsihi shine abinda mutum ya tabbatar wa kansa walaw idda ba'da zalika ghalatan aw sahwa koda yayi da'awar kuskure ko rafkanuwa bayan haka ba zance ba za a karba ba saboda ya riga ya ikrari al khamis ashar hukunci na 15 anna man alayhi haqqun ne kamata ku haqqan yasa gunku na haqqun ko haqqan haqqan ya kuskure ne anna man alaihi haqqun min alhuquqi domin anna din ga sunanta nan a jikinta man anna man haka shine mansubinta dan dai mabni ne shi yasa nasaba bata bayyana ba mun gane wannan ko yawa haqqun anna man alaihi haqqun wanda akwai haƙi a kansa minal huquqi daga cikin haƙoƙi allati albayyinatu ala miqdari ha can a ƙasa mai tahqiqin ya rubuta cewa asalin wannan lokacin da yazo rubuta littafin abun bai bayyana ba wani abu ne wata kalma sai bata bayyana masa ba shi ya ijtihadin sa ya rubuta wannan albayyina din shi yasa zancen ka ji shi wani iri a takaice dai abin da yake faɗa da Hausa tunda ni da Hausa nake muke yi cewa duk mutumin da yake akwai haƙi a kansa daga irin haƙoƙin da suke buƙatar hujja to ayi hujja ayi tambihi ayi bayani ala miqdariha akan miqdarin abun gurgurdan sa idan ba kuɗi bane kayan abinci ne to kada ya ce ina bin na karbi aran shinkafa a wurin wani ko bashin shinkafa buhu daya a wurin abin nan shinkafa kawai ya shiru lalle ya fadi buhu daya ko kwano tara ko kwano goma ko kwano nawa shine ma'anar miqdari dai kenan bayan miqdari yace wa sifati hada sifar sifar shinkafar a fada yar gida ce yar gwamnati kamar da ake cewa yar ina ce yar Thailand ce yar ina ce duk a fadi wannan saboda kawar da shubuha duk ya fadi wannan shine sifa min kasaratin ta bangaren yawa ma'ana buhu ko dari ne ko nawa a fada wa qillatin in ma kadan ne in kwano ne duk a fada wa ta'jilin da gaggautawa da abin nan da sassau da kuma jinkirtawa cewa zai kawo min nan lokaci kaza ko kuma an jinkirta masa lokaci kaza kowanne a fada anna qawluhu huwa al-maqbul to duk wanda aka yi irin wannan duk mutumin da yake akwai irin wannan haƙin kuma yi irin wannan ikrarin da kansa to maganar sa maqbula ce duna qawlu man lahu al-haqq ba maganar wanda haƙin nasa bane me yake nufi anan idan mutum aka samu takarda kurukuru lokacin haƙin ya kare to in aka samu rubutu misali in ce wani ni wani dan wani na karbi bashin kaza da kaza da kaza a wurin wani kuma na bayyana sifa mai fadi in shinkafa ce kamar da mai da wancan misali kwano kaza ce yar kaza rana kaza to idan shi wanda yake bi din aka go aka ce ga haƙin ka an samu za a baka kaza sai ce a shi ba haka bane to alƙali zai amfani da haƙin wannan mai ikrari ne saboda fadin siffofin da ya bayar mun fahimci abin tunda shi ya ikrari da kansa ya rubuta waɗannan siffofin kuma masu yawa shine dai abin da malami ke faɗi yace li annahu ta'ala lam yanhahu an baksil haqqin ladhi alayhi domin ko Allah bai hana shi kada ya rage haƙin da ke kansa ba illa anna qawluhu maqbul sai saboda cewa maganar sa in yayi za a karba ni da in yayi ba za a karba ba dama ba za a ce kada ya rage ba ai mun fahimci wannan abu saboda an san in yayi za a karba shi yasa aka ce dama kar ka rage abin da ke kanka ka faɗi komai da komai mun gane yawa illa anna qawluhu maqbulun ala ma yaquluhu ala miqdaril haqqi akan abin da zai faɗe shi bisa gurgurdan gaskiya wa sifatihi da kuma sifarsa to sai mu tsaya za mu tashi akan as-sadis ashar hukunci na 16 hukuncin 40 wani abu ne mun ga muna 16 saura wajen 30 kenan yanzu 46 ne dama saura 30 ko to Allah ba mu damar mu kare su dole mu tsaya anan saboda lokaci yayi da fatan Allah kara mana ilimi mai amfani Allah sa waɗannan abubuwa mu fahimce su kuma mu yi aiki da su a rayuwarmu Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya taimaki shugabanninmu akan adalci da yin abin da ya dace Allah ya kimsa musu tunani mai kyau wajen abin da zai amfani al'umma wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.